الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 22 ga watan Sha'ban shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 19 ga watan 5 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi ne yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Akwai wani da yana cewa kowace shi na dan talibi shi ne a matsayin shi na talibi ne yake a kowar shi shi ne wanda da yana ce Allahun ji ilman shi wannan ne yake yin mace mai kowa wannan ma sai ya tambaya lalle akwai shin akwai wani addu'a da ya fi wancan ko shi ma dai
wai shin mutumin da yake mai neman ilimi zai iya yin addu'a ya ce Allahumma zidni ilma kwarai, domin Allah ya lakanta ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan addu'a. Ubangiji ta'ala ya ce masa wa qur rabbi zidni ilma, ce ya ubangiji na ƙara min ilimi, ka faɗa ka ce ya ubangiji na ƙara min ilimi. Don haka anan wannan aya tana tabbatar mana wato shine halacci ko mu ce mustahabbancin ɗalibin ilimi yayi addu'ar cewa Allah ya daɗa masa ilimi. Abinda zaka iya fassara ayar shine sai ka ce Allahumma zidni ilma, ya Allah ƙara min ilimi. Kuma abin da ya kamata ka ƙara, Allahumma zidni ilman nafi'a, ya Allah ka daɗa min ilimi, ilimi mai amfani. Cikon fa'ida, malamai suka tabbatar da cewa duk a ayoyin Alƙur'ani gaba ɗaya, wato babu ayar da ta fi bayyana a fili game da fifiko na ilimi, cewa ilimi ya fi komai tsada a rayuwar ɗan adam. Kuma duk wani matsayi wanda yake na duniya da lahira na ƙarƙashin ilimi, duk wata martaba da mutum yake nema tana ƙarƙashin ilimi. Dalili malamai suka ce madar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa qur rabbi zidni ilma, ce ya ubangiji na ƙara min ilimi. Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa inda akwai wani abu wanda yake yafi ilimi, to da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci manzansa cewa ya nema a ƙara masa. Don haka ubangiji ta'ala bai ce masa ba wa qur rabbi zidni malan aw zidni mulkan aw zidni auladan, bal qala lahu subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Ubangiji ta'ala bai ce masa ba ce ya ubangiji na ƙara min dukiya ko ƙara min mulki ko ƙara min ƴaƴa, iya abinda Allah ya faɗa ma manzansa cewa ce ya ubangiji na ƙara min ilimi. To wannan dalili ne wanda yake nuna ilimi ya fi komai a rayuwar ɗan adam. Inda akwai abin da ya fi ilimi daraja da ƙima da martaba, a wajen Ubangiji Subhanahu wata'ala da ya umarci manzonsa cewa ya nima a ƙara masa. Don haka dai a takaice na halatta ka faɗa Allahumma zidni ilman, ya Allah ka ƙara min ilimi, ya Allah ka ƙara min ilimi. Kuma abin da ya dace ka ƙara lafazin nafi'an, ya Allah ka ƙara min ilimi, ilimi mai amfani. Kuma in aka ce ilimi a farko, ilimin wani ilimi wanda yake na hakika, wato shine ilimi na addini. Duk wani fanni da za a kiraye shi ilimi kiranye ne, amma wanda ya cancanci sunan a hakika shine ilimi na addini. Don haka duk wani ilimi dan rakiya ne bayan ilimi na addini. Na'am. Ya musulmi? Wai misali mutum ne ya tara dukiya, dukiya ta haram, magadansa suka gada, shin wannan dukiya za su iya aikata wani aiki na alkhairi da sunan cewa Allah ya sadar masa da lada? Shi dai da ya tara dukiya, dukiya ta haram, hisabi ne ya tara ma kansa, ya labta ma kansa. Su da dukiya ta zama gado gare su, ta zama halakkinsu. In suka ci gaba da wannan ayyuka na haramci, to su ma dukiyarsu ta haramta. In kuwa suka sarrafa ta akan fuska wadda ta halatta, wannan kuma halak suka ci. Don haka a sunan dukiyarsu za su iya wani aiki na alkhairi da sunan Allah ya sadar masa lada. Amma inda shi ne zai sarrafa wannan dukiya akan wani aiki na alkhairi, to Allah ba zai karba ba, domin dukiya ce haramtacciya gare shi. Don haka kenan wanda ya tara dukiya ta haram, in magadan shi suka gada, to wannan dukiya su ta halakce a gunsu, amma shi ya tara ma kansa hisabi da hukuma a ranar kiyama. Na'am. Wai ƙetare mutum, ban san wani dalili ba wanda ya hana a ƙetare mutum, illa kasancewar akwai dai rashin dacewa. An gane ko abinda ya kamata, inda wurin da za ka wuce ka wuce, in babu ba laifi ba ne kana iya ƙetare mutum. Amma matukar akwai inda za ka iya bi ka wuce, to wannan kwata-kwata baya dacewa. An gane ko? Dan akwai ɗabi'u da al'adu wanda wasu sukan ki wannan abun suna kyamar shi. Yanzu misali idan ka ɗauki irin al'adu na mutane a nan, musamman kamar Hausawa da sauran mutane, wasu mutum yana kyamar a ce ka zo ka ƙetare shi. Idan ka ɗauki su kuma Larabawa, al'adarsu da ɗabi'arsu, abinda suke kyama, wanda suke ƙirga shi akan cewa nau'i ne na wulakanci, ka zauna ka miƙa ma mutum ƙafa, ka miƙe ƙafar ka gaban mutum, tafin ƙafar ka yana kallon nashi, yana kallon shi. To don haka irin waɗannan abubuwa lallai waɗanda jama'a suke ki suke kyama, bai dacewa. Duk abin da mutum yake ki, ko da shari'a ba ta haramta ba, to anan bai dace ba kai masa. Me yasa? Saboda ɗabi'ar shi tana kin wannan abin, tana kyama shi. Don haka dai ƙetare mutum in ba ya zamanto a kan larura ba, baya dacewa a irin ɗabi'armu da al'adarmu a nan, kamar yadda mutane suke ki suke kyama. Akwai lokacin da ƙetarawar yake zamantowa haramun, musamman a ranar Juma'a. A ranar Juma'a mutum ya ringa ƙetare jama'a domin ya samu wani sahu na can gaba-gaba, wannan kwata-kwata haramu ne. Kuma duk wanda ya yi haka, wato ya zubar da ladan da ake samu a wanda Ubangiji ta'ala ya tanada ga mu da sallar Juma'a. Na'am. Wannan halaka ne, wai kamar bunni da ake kafin ruwa ya sauka, mutum ya je ya shuke gonarsa. Wannan kyautata zato ne ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kana kyautata zato da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma kana kwaɗayin rahamarsa da jin ƙai shi. ba laifi bane ba ba a ce ba kaje kai almuwazzaranci ka banzatar da dukiya an gane ko kyautata zato ne kuma shin shibin ne an taba yin shi wato a lokacin dari ko kuma a lokacin farfaran sai lokacin da aka tabbata lalle da muna ta kusanta watannin ta ya kama kuma hikima ta manoma anan wato rage aiki kamar misali mutumin da yana da gona 5 ko zuwa gona 10 yau in aka yi ruwa yayi kadan ya shuke waɗannan gonar sai gaba daya amma inda zai zo yayi binne misali ya binne hatsi ko har ma dawa da abin da ya kamata haka kaga ya rage ma kansa aiki idan aka yi ruwan shuka sai ya tafi wannan gona kamar 5 ya binne su kenan gona 5 ta rage masa zai iya shuke su ba matsala bane ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna dai cikin kitabul mazalim littafin da ke bayani game da hukuncen zalunci lafazin mazalim kamar yadda bayani ya gabata jam'i ne na maghdima an gane ko idan aka ce maghdima shine wato abun kenan zalunci tauye ma wani mai haƙƙi haƙƙinsa wanda bayani ya gabata zalunci wato makiyaya ce mai alloba duk dafa da ta yi kiwo a irin wannan makiyaya ba za ta kai labari ba don haka kamar yadda bayani ya gabata zalunci babban laifi ne daga cikin manyan laifuka kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ma bayinsa zalunci farko sai da ya haramta ma kansa kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Abu Dharr Allah ya karramasa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma daga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka ke fada cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu Yakubai na kusan da cewa na haramta ma kaina zalunci don haka na mai da zalunci haramun ne tsakankaninku kada ku zalunci juna don haka Ubangiji ta'ala ya wanke kansa game da zalunci ayoyi sun wuce a lissafa a cikin Alkur'ani na daga cikin su fadarsa innallaha la yadhlimu mithqala dharra lalle Ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa daidai da nauyin jinkiya shi an gane ku don haka sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine al'adala tsantsar adalci domin Ubangiji ta'ala sarki ne wanda yake al'adil wanda yake ya kai matuƙa ya kai gaya a wajen adalci duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yi to ya ajiye shi ne a mahallin da ya dace da shi don haka a darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 9 baban da ke bayani game da cewa mumini wato ya ɗau mataki ya kiyaye kansa ya kare kansa game da addu'ar wanda aka zalunta shine ya ce babu littiqa'i wal hadari min da'awatil maghlub baban da ke bayani game da neman kariya wato da takatsantsan mutum ya kiyaye kansa game da addu'ar wanda aka zalunta lafazin al-ittiqa kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga al-wiqaya in aka ce al-wiqaya a Hausa ita ce garkuwa garkuwa ko mutum yakan sanya ta tsakaninsa da abin da yake tsoro kamar yadda mayaki yake kare kansa game da makamin abokin gaba kiliya ko mashi ko saran takobi an gane ko don haka kenan in aka ce al-ittiqa wato shine neman sanya shamaki da garkuwa tsakanin bawa da duk abin da yake tsoro kenan anan malam yayi babi na musamman cewa mumini mai tunani mai tsinkayen nesa yayi kokari ya kare kansa ya kiyaye kansa game da addu'ar wanda aka zalunta shine malam yazo mana da hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda a karkashin baban ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'adh ibn Jabal Allah ya dade shi zuwa birnin Yaman. Manzon Allah ya ce masa a cikin sakonnin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi shine ya ce masa ittaki da awatal mazlumi. Manzon Allah ya ce masa ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Sai ya ce fa innaha lalle addu'ar wanda aka zalunta laysa bainaha wa bain Allah hijab. Babu wani shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana yin addu'a kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala na karbar addu'arsa. To dan haka kasancewar addu'ar wanda aka zalunta addu'a ce amsarsa, wanda kuma babu kunkuntu game da amsuwarta, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa addu'o'i guda uku karbabbu ne, babu kunkuntu game da karbuwarsu. Farko manzon Allah ya ce addu'ar mahaifi ga ɗa. A duk lokacin da mahaifi, uwa ko uba suka ma ɗansu addu'a, to kai tsaye Allah ya karɓi wannan addu'a, ba a dawowa da ita. Shine mun faɗa mun maimaita daga tara malami dubu siman addu'a, to addu'a ta mahaifinka ko mahaifiya ta fi addu'ar waɗannan malamai guda dubu, saboda su babu tabbas. Lalimi ne ake ta amsu ba ta amsu ba, Allahu a'lam. Amma shi ta mahaifi ko mahaifiya addu'a ce amsarsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana. Sannan addu'a ta biyu manzon Allah ya ce wa da'awatul musafir, ga addu'ar wanda yake matafi. Duk wanda yake cikin halin bulaguro, to addu'arsa addu'a ce amsarsa. Dan haka bulaguro sababi ne daga cikin sababba na samun karɓuwar addu'a. Addu'a ta uku manzon Allah ya ce wa da'awatul mazlum, da addu'ar wanda aka zalunta. A wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, Ubangiji ta'ala da kansa yake faɗa, yana cewa wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hili aw kama qala. Ubangiji ta'ala yake cewa rantsuwa nake da girmana da buwayata, kai wanda aka zalunta zan taimaka maka ko da bayan wani lokaci. Kenan duk wanda aka zalunta idan ya yi addu'a, to Allah ya karɓi addu'arsa, kawai sai dai a yi jiran lokaci, domin komai Allah ya ƙayyade masa lokaci. Don haka mun faɗa mun maimaita, Ubangiji ta'ala ba a gaggauta shi, domin komai Allah ya ƙayyade masa lokaci. Idan an zalunce ka, ka daga hannu ka yi addu'a, ba maganar ka ce Allah nuna mun a yanzu. Idan haka ka rubuta addu'arka domin ka yi gaggawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Manzon Allah ya ce ana karɓa addu'ar ɗayanku matuƙar bai yi gaggawa ba. Yaya gaggawar take? Manzon Allah ya ce shine mutum da zai faɗa na yi addu'a har yanzu shiru, to Ubangiji ta'ala ba a gaggauta shi. Na kamar ka ce take yanke so kake ka gani, wannan al'amari a hannun Allah yake, kuma komai Allah ya ƙayyade masa lokaci. Annabin Allah, annabi Musa alaihi salam, lokacin da ya yi addu'a a kan Fir'auna da jama'arsa na cewa Allah ya halakar da su, Allah ya ce kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a can cikin suratu Yunus, annabi Musa yake cewa rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana qis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim qala qad ujibat da'awatukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Annabi Musa alayhi salam ya ce ya Ubangijina, kai ka ba Fir'auna da jama'arsa amwalan dukiyoyi, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya, yace ya Ubangijina kai ne ka ba Fir'auna da jama'arsa, wato shine kawa ta rayuwa da dukiyoyi a wannan rayuwar ta duniya. Rabbana liyudillu an sabili, ko kuma rabbana liyadillu an sabili, ya ubangiji na ka ba su wannan dukiya ne dan su kauce gabarin tafarkin kamar yadda yake ko kuma liyudillu an sabila dan su kautar da jama'a gabarin tafarkin kamar yadda yake saboda mawadata sukan zamanto sababin bacewar wasu daga cikin bayin Allah sai ya ce rabbana qumis ala amwali ya Allah roƙonka nake ka shafe dukiyoyin su gaba daya ka shafe dukiyoyin ka halakar da su washudud ala qulubihim ya Allah ka daure zukatan su kar su yi imani hatta yarawul azab al alim sai sun ga azaba wanda take ma'abuciyar radadi ido da ido ubangiji ta'ala yace kadu ushibar da'awatu kuma fastaqima kai Musa da dan uwanka Harun ubangiji ta'ala yace tabbas an karbo addu'ar ku fastaqima kula zinci aikin da aka sa ku kuje ku ci gaba da da'awa amma addu'ar ku an amsa malamai suna faɗa tsakanin da mukar fir'auna da azaba da addu'ar annabi Musa shekara 40 da yin addu'ar da kama shi da azaba shekara 40 to kaga annabin Allah ne annabin Allah annabi Musa wanda yana daga cikin ulul azmi minar rusul yayi addu'a ubangiji ta'ala yace ya karbi addu'ar kuma ya ci gaba da aikin da aka sa shi kawai to dan haka maganar ka yi addu'a kace yanzu kake so ka gani to wannan kwata-kwata baya dacewa bayin Allah in sun yi addu'a akwai wanda takiyin ki Allah yake karbar addu'a su wanda yake cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra lalle daga cikin bayin Allah akwai wanda in yama Allah magiya yayi rantsuwa yace ya Allah sai kai kaza to Allah bai Allah sai ya kubutar da shi sai ya cika masa abin da yayi rantsuwa Allah ba zai sanya shi kafara ba Allah zai karba masa addu'arsa to dan haka dai a takeice mallam yayi wannan babi na kan cewa mai hankali ya kiyayi addu'ar wanda aka zalunta dan kar ka ga ka ci banza ka zalunci mutum to in ma kyarewa yi bai maka addu'a ba ka tabbata cewa akwai ranar kindillanci zaka dawo masa da hakkin shi shine ranar kiyama kuma ubangiji ta'ala baya barin sai an je kiyama in dai laifi ne na zalunci tun daga duniya Allah yake fara nuna ma bawa yake dandana masa kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa yake cewa babu wani laifi mafi kamaci ubangiji ta'ala ya gaggauta ma mai laifin wato hukuba tun daga nan duniya tare da abinda ya tanada masa na azaba a gobe kiyama sama da azalunci wato da yanke zumunta shine ma'ana saba ma mahaifa za mu tashi babi na gaba Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah babun man kanat lahu mazlimatun inda ar-rajul fa halladaha lahu hal yubayyinu mazlimatahu qala hadathana Adam ibn Abi Iyas qala hadathana ibn Abi Zaid قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمه لاخيه من ارضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر قال ابو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن ابي سعيد واسمه ابي سعيد كيسان مالم الله يجي كانسا نا فدا wannan babi ni na musamman iya abin da ya kunsa na bayani malam yace man kana talahu mazlimatun inda ar-rajul duk wanda ya kasance a kansa akwai zalunci da ya ma wani an gane ko lahu anan bi ma'ana alaihi allamu anan bi ma'ana ala ay man kana alaihi mazlimatun inda ar-rajul duk wanda ya kasance a kansa akwai wani zalunci da ya ma wani lafazin ar-rajul anan la mafhuma lahu sawa'an namiji ne ka zalunta ko mace wato yaro ne ko babba ne shine yace fa hallala halahu ya nemi cewa ya yafe masa alilibe hal yubayyinu mazlimatahu shin ya zama wajibi dole ne sai ya bayyana masa irin zaluncin da ya masa kai ne ka tabbata ka zalunci mutum to sai kake neman cewa ya yafe maka shin dole ne sai ka bayyana masa nau'in zaluncin da ka masa ko kuma a lulluba kana iya bashi wani dai na tauye maka haƙƙinka na zalunce ka ina neman alfarmar cewa ka yafe mu dole ne sai ka bayyana masa cewa na zalunce ka a cikin dukiyarka ko a cikin mutuncinka ko na maka kaza sai ka bayyana shine malam ya bari kuma ya buɗa shi da tambaya cewa hal yubayyinu mazlimatahu shin na zama wajibi ya bayyana masa nau'in zaluncin da ya masa shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu mazlimatun li akhihi manzon Allah ya ce duk wanda ya zamanto a kansa akwai wani zalunci da ya ma dan uwansa dan uwantaka anan ba ana nihi ba dan uwantaka ta danganta ana nihi dan uwantaka ta addini domin mu'minai ƴan uwan juna ne kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa innamal mu'minuna ikhwa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al-muslimu akhul muslim shine yace man kanat lahu mazlimatun li akhihi duk wanda ya kasance a kansa akwai zalunci da ya ma dan uwansa min irdihi wato game da mutuncinsa au shay'in ko wani abu lafazin au shay'in anan min babi kenan adfil am ala rakhas me yace cewa min irdihi game da mutuncinsa ka zalunci mutun game da mutuncinsa kai da shi ko kai masa kazafi au shay'in ko wani abu kenan ko ma mai nene ko dukiyar shi ce ko kuma a karan kansa ko a cikin iyalinsa ko ma wani irin nau'in zalunci ne kama mutun shin anan kuma da yace li akihi zamu iya takaita shi akan cewa kawai iya zaluncin da mutum zai iya neman a yafe masa sai in dan uwansa ne musulmi idan ba musulmi bane ba maganar sai ka nemi yafiya koda ba musulmi bane ba in dai ka tabbata ka zalunce shi to ka nemi cewa ya yafe maka an gane ku domin rantsuwa Ubangiji ta'ala yayi cewa duk wani mai haƙƙi sai ya bashi haƙƙin shi a ranar kiyama duniya haramta ma kansa zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha rantsuwa nake da ubangiji na ku tabbata cewa za ku mayar da hukukuwa ga masu su a ranar kiyama dan haka koda ba musulmi bane ka zalunce shi to kai kokari ka nema ya yafe maka tun lokaci bai kure ba to dan haka anan da yace li akhihi kenan wannan ala taqdim koda ba musulmi bane ba ka nima cewa ya yafi maka shine yace man kanat lahu mazlimatun li akhihi duk wanda ya kasance a kansa akwai wani zalunci da ya ma dan uwansa min irdihi game da mutuncinsa au shay'in ko wani abu sawa'an dukiya ce ko a karan kansa ko a cikin iyalinsa ko ma mai ne manzo Allah yace falyatahallalhu minhu al-yawma tun a yau manzo Allah yace yayi kokari ya nemi cewa ya yafe masa me yake nihi da yau tun kana cikin kaidi na rayuwa kafin wuri ya kurace an gane ko shine yake nihi falyatahallalhu minhu al-yawma manzon Allah ya ce tun a yau mutun yayi kokari yau ana rayuwa ta duniya kenan tun kana cikin kaidi na rayuwa manzon Allah ya ce ka nemi cewa ya yafe maka qalla Allah ya kuna dinarun wala dirham manzon Allah ya ce kafin yinin da dinari da dirhami su zo wato kafin yinin da dinari da dirhami wato ba sa aiki shine yinin alkiyama lafazin fadi ya tahallalhu minhu al-yawm cewa ya nemi ya yafe masa tun a yau ba ana nihi ba haka kawai ka zo kai tsaye ka ce wa na yafe mun naci dukiyarka in kana da halin mayar masa da dukiyar shi ka mayar masa duk abin da ka zalunci jama'a to in kana da halin mayar musu ka mayar musu in ba halin mayar musu anan shine zaka nemi cewa a yafe maka an gane ku in misali a mutuncin mutum ne kai masa kazafi to ka zo ka tabbatar da kanka cewa ya kai ka gaban alkali a fitar maka da haƙƙinka ko ya yafe maka in bugun shi ne kai to ka bashi ka juya masa baya ya rama bugun da kai masa in dukiyar shi ce ka ci ka mayar masa da dukiyar shi in ba ka da halin mayarwa ka nemi cewa ya yafe maka shi yake shine abin da ake nihi fal ya tahallalu minhu al-yawm manzo Allah yace qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham kafin yinin da dinari ko dirhami yazo yinin da dinari ko dirhami ba sa aiki shine yinin alkiyama lafazin dinar kamar yanda bayani ya maimaitu nau'in kudaden da ake kirawa da zinare shine ake kira da dinar idan aka ce dirham kudin da ake kirawa da azurfa na farkon jamusa shine dananir na biyun kuma jam'unsa shine dirham Allahu a'lam a Hausa kudaden da wannan zinariya ana cewa zinari me yiwa kalma ce ta dinar ake cewa zinar ko kuma zinariya da ake cewa kenan asali dinariya ne dinariya in aka ce dinar kudin da ake kirawa da azurfa wannan da zinari in aka ce dirham kudaden da ake kirawa da azurfa shi ne manzon Allah ya ce qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham kafin wato yinin da dinari ko dirhami ya zo kenan yinin da dinari ko dirhami ba sa aiki shi ne yinin alkiyama don haka duk iya abinda mutum ya tara na dukiya bakin su rayuwar duniya ranar kiyama ba maganar wata dukiya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa yawma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim dan haka iya abinda mutum ya tara na dukiya bakin shi rayuwar duniya zan la yace in kana lahu amalun salih idan shi azzalimin wanda ya zalunci jama'a a karan kansu ko a dukiyarsu ko a mutuncinsu ko a wani abu na daban idan aka wayi gari kiyama ba tare da ya fita daga cikin haƙuƙuwan jama'a tun yana raye manzo Allah yace in kana da ku amalun salih in har yana da kyakkyawan aiki uki zaminhu bi qadri madlimatihi za a karba daga cikin wannan kyakkyawan aikin shi a biya jama'a gulgudan zalincin da yi musu kyakkyawan aikin shi za a yi ta kwasa ana biyan jama'a haƙƙinsu wanda kaci mutuncinsa a ɗauko daga cikin kyakkyawan aikin ka lada a biya shi wanda kaci dukiyar shi a ɗauko daga cikin kyakkyawan aiki a biya shi haka za a ci gaba da yi manzo Allah yace wa illam takullahu hasanatu in ko ba shi da kyawawan ayyuka kuma ya zo da zalunci ma'ana ya zalunci jama'a ba tare da ya fita daga cikin haƙuƙuwansu kuma an wayi gari kiyama ba shi da wasu kyawawan ayyuka to yaya za a biya jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ukhiza min sayyi'ati sahibihi sai a ringa kwasa daga cikin miyagun ayyukan shi wanda ka zalunta fa humila alaihi manzo Allah yace sai a lauta masa kenan shi wanda yayi zalincin in yana da kyawawan ayyuka to daga cikin kyawawan ayyukansa za a biya jama'a in an biya iya abin da yake kai shi iya abin da ya rage kuma sai a zo a dora suke in abin da ya rage na ladan shi ya rinja yi zunubi to makomar shi aljanna in ko do an wawushe ladan da ya rage zinubin ya rinjaye shi kuma makoma wuta wal iyazu billahi kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada wal wazn yawma izni al haqq wa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in lam takul lahu hasanatu in ku bashi da kyawawan ayyuka wanda za a kwasa a biya jama'a haƙƙin su manzo Allah yace uki zamin sayyi'ati sahibihi sai a dauko daga cikin zanubai na shi wanda aka zalantar fa humila alaihi sai a dora ma azzalimin a ƙarshe kuma a kai shi wuta kamar yanda hadisin da yafi fitowa fili akan wannan mas'ala na cikin sahihu muslim Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada ga sahabbansa yake cewa a tadruna madid muflis Maza Allah yace shin kun san wane ne matsiyaci idan aka ce al muflis an ciro shi ne daga al kulus idan aka ce al kulus kudade waɗanda suke kwarla waɗanda suke jari kenan an gane ko idan aka ce al-muflis wanda ya tsiyace kudaden shi sun koma kawai sai kudade irin nauri babu dinari babu dirhami wanda dirhami da dinari sune kudade waɗanda suke masu kima an gane kamar misali ka dauki nauyin kudade a rayuwarmu a yau wasu kudade ne suka fi kowane kudi kima a yanzu dala da euro sun yi kowasu kudade dala to aka ce yau mai kudi ne gaba ɗaya babu dala babu euro kudaden shi sun koma naira kawai kaga ya zama matsiyaci kenan ya talauci to shine ake nihi da al-muflis misali duk da cewa naira tana da kima ta fi kudinmu ma daraja mu ne dai muke ganin kamar ne ta fi sefa kima saboda miliyan kin naira ta fi miliyan ta sefa kima gane ku misali ne dai yanda zamu gane domin dala da euro suna sama da lira sune kudade waɗanda suke masu daraja kenan duk mutumin da yake da dala da ne wannan da euro aka wayi gari kudaden sun yi kasa sai waɗanda suke koma baya shine ake kira al-muflis kenan kenan dukiyar tashi ta koma kenan kudade waɗanda suke koma baya shine ake kira kenan matsiyaci kenan manzo Allah yace a taduruna mani al-muflis shin kun san wane ne matsiyaci sahabbai suka ce al-muflis fina man la dirhama lahu wa la mata suka ce ya rasulullahi ai in aka ce matsiyaci mu iya abinda muka fahimta a cikin mu wanda bashi da dirhami bashi da baya da kudi baya da kayan kudi kenan shine matsiyaci babu kudi babu kadara manzo Allah ya ce a al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin Maza Allah ya ce matsiyaci daga cikin al'ummata shi ne mutumin da zai zo a ranar kiyama zai zo da sallah da azumi da zakka gaba ɗayan waɗannan nau'ika na ibadu ya zo da su Maza Allah ya ce wa ya'ti wa qad shatama hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha zai zo a ranar kiyama ya zagi wani ya zubar da jinin wani ya ci dukiyar wani Manzo Allah yace fa yu'ta hadha min hasanati sai a dau daga cikin kyawawan aikin shi a biya wannan wannan da ka zaga a dau daga cikin lada a biya shi Manzo Allah yace wa hadha min hasanati wanda ya zubar da jinin sa shi ma a dau daga cikin dukiyar shi a wannan kyawawan ayyukan shi a biya shi wa hadha min hasanati wannan ma a dauka daga cikin kyawawan ayyukan sa a biya shi Manzo Allah yace fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi idan ladan nashi gaba ɗaya ya kare kafin aqida biyan iya abin da yake kansa na hakukuwan jama'a manzo Allah ya ce uki zamin khafayahu sai a dauko daga cikin zanubansu manzo Allah ya ce faduri hat alaihi wato sai a dauta masa faduri hat waduri hafin nar sana a karshe kuma a jefa shi wuta za a dauko zanubansu sai a jefa masa a yaba masa sana'a karshe kuma a jefa shi wuta wali yazu billahi me yasa saboda ladan gaba ɗaya an wawo shi ladan sa kenan ya zama matsiyaci bashi da wani lada da za a auna a karshe kawai sai a jefa shi wuta wannan a takeice wannan yana nuna mana yinin alkiyama yini ne na tabbatar da adalci duk wanda ya zalunci wani to yayi kokari ya nemi fita daga cikin hukuncin jama'a tun yana raye idan yinin alkiyama yayi ya tabbata za a biya masa haƙi haƙinsu kuma ga yanda ake biya kudi baya aiki a ranar kiyama dirhami ko dinari maza Allah ya ce ba sa aiki a ranar kiyama iya cinikayya ta lahira kawai yanda za a juje shine ta hanyar lada da zai in kana da ladan da za a biya jama'a a dau daga cikin ladan a biya su in babu ladan da za a biya jama'a sai a dauko daga cikin zanubansu a dora ma shi mai laifi shi azzalim kuma wannan bai ci karo da fadar Ubangiji ta'ala da yake cewa Allah taziru waziratun wizra ukhra cewa duk wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban wannan bai ci karo ba da wannan hadisi saboda shi wannan hadisi yana nuna mana abinda mutum ya ja ma kansa ne domin sababin abinda yasa aka dora maka zunuban wasu saboda kai ne ka zalunce su kai ne ka janyo ma kanka ita ko waccan aya tana nuna cewa ba tare da laifi ba ba a dora ma bawa laifin wani an gane ku wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban kenan in dai ba kai ka ja ma kanka ba to bayan da za a yi a dau laifin wani a kama wani da shi a ranar kiyama amma in ka zamanto kai ne sababi to wannan za a dora ma mutum iya laifin abin da ya cancanta don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa zalunci abu ne wanda yake mai muni don haka duk wanda ya san akwai zalunci da ya ma wani to ya yi kokari ya nemi cewa a yafe wannan ya yi kokari ya fita daga cikin haƙƙin masu haƙƙi tun lokaci bai kurace masa ba malam na faɗa wato Isma'il ibn Abi Uwais Allah ya ji kansa na faɗa cewa inna masumi al-maqburi wannan marwayci kenan Sa'id al-Maqburi an ambace shi an masa wannan laqabi ana ce masa al-Maqburi li'annahu kana yanzilu nahiyat al-maqabir domin ya kasance yana zaune a gefin makabarta ma'ana gidan shi yana kusa da makabarta don haka sai ake dangana shi zuwa makabarta ake cewa al-maqburi an gane ko unguwar da yake zaune tana kusa da makabarta ita ce a Hausa ake kira makarahuta kenan kenan ba ma sai an nemo makara ba kai tsaye kawai za a tallabe mutum a kai shi shine ake in aka ce al-maqburi kenan wanda yake zaune a unguwa ta makabarta kenan shine al-maqburi Abu Abdullah na faɗa ci da shi al-Imam al-Bukhari na faɗa cewa wa Sa'idun al-Maqburi shi wannan marwayci Sa'id al-Maqburi huwa maula bani Layth wato yantaccen bawa ne na wata kabila Banu Layth wa huwa Sa'id ibn Abi Sa'id shine Sa'id ibn Abi Sa'id wasmu Abi Sa'id sunan wato mahaifin nasa Abu Sa'id shine Kaisan kenan mahaifin nasa ya shahara da kinayarsa Abu Sa'id amma sunan shi shine Kaisan babun idza hallalahu min zulmihi fala rujua fihi qala haddathana muhammad qala haddathana muhammad qala akhbarana abdullah wa ibn al-mubarak al-marwazi qala akhbarana hisham ibn urwa ana abi huwa urwa ibn zubair ana aisha radhiyallahu anha انها قالت في قوله تعالى وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعرابا قالت الرجل تكون عنده المراه ليس بمستكثر منها يريد ان يفارقها فتقول اجعلك من شاني فيه فنزلت هذه الايه في ذلك wato Muhammad ane shine Muhammad ibn Muqatil malami daga cikin malaman al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa shine anan malam yayi babi na musamman babun idza hallalahu min zulmihi wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa duk da cewa a darasi da ga wancan babi ba mu yi bayani ba game da munasabar hadisin da baban da malam ya ce fa hallala halahu hal yubayyinu mazlimatahu idan mutum ya zalunci wani ya nemi cewa ya yafe masa shin yana zama wajibi ya bayyana masa nau'in zaluncin da ya masa wannan akwai sabani a wajen magabata wasu suna ganin cewa in dai ka zalunci mutum to bayan da za a yi ka kubuta game da wannan zalunta da ka masa sai ka bayyana masa nau'in zaluncin da kai masa an gane ko tare da cewa wato da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa bayyana masa nau'in zaluncin ba dole bane ba me yasa saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi idlaqin hadisi cai man kanat lahu maqdimatun li akhihi min irdihi sai ce au shay'in ko wani abu ko ma mai ne an gane kuma shine yace wato fa liya tahallalu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham dan haka anan malin ya tafi akan cewa na inganta wato shine mutun ya nema a yabe masa ba tare da ya bayyana nau'in zaluncin da in baka tsoron wata fitina da za ta biyo baya to ba da yake kana iya bayyana masa kuma in ka fahimci cewa ba zai samu damuwa ba amma in kana tsoron wata fitina za ta biyo baya ko kuma ya samu damuwa in ka bayyana masa a lullubi sai ka ce wani ina fatan da Allah ka yafe min na maka laifi ba sai ka faɗa masa laifin laifin da kai masa ba an gane ko da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa irin wannan yana inganta ba tare da mutum ya bayyana kuma wannan yana daga cikin waɗanda suka tafi akan haka don haka ya zo da wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna ba dole bane sai ka bayyana masa nau'in zaluncin da ka masa to wannan babi na gaba shine malam ke cewa babi ne wanda ke bayani game da cewa idza hallalahu min zulmihi in har shi wanda aka zalunta ya yafe masa game da zaluncin da ya masa ma'ana shi wanda aka zalunta ya yafe ma azzalimin zaluncin da ya masa fala rujua fihi ba maganar daga baya ya dawo ya ce a shi da yayi in dai ka riga ka yafe masa to ba maganar daga baya ka dawo gane ku to shine anan yazo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tana fada game da fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul nisa ubangiji ta'ala na fada wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuza wato in har mace wato idan wata mata khafat min ba'liha nushuza wato ta ji tsoron kausasar hali game da mijinta au iradan ko kuma juya mata baya ya dai fita daga cikin sha'aninta gane ku tana ganin cewa dai yau dai ba shi ya bace an gane ku ta ga cewa kamar misali yanzu ya dan yi nisa nisa da ita shine yace wa inimra'atu ubangiji ta'ala yace idan mace khafat ta ji tsoron nushuza wato shine kausasar hali au iradan ku juya baya shine bijirewa kenan min ba aliha game da mijinta shine ubangiji ta'ala cikin aya yace fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha ba laifi tsakanin su shi miji da matar kinke da matar wato su sulhunta tsakankanin su su sulhu an yusliha bainahuma sulha ma'ana su sasanta tsakankanin su sai yace wasulhu khair yace yin sulhun kuma shine yafi alkhairi an gane ku yin sulhun shine yafi alkhairi Aisha Allah ya karama ta yadda sai ta faɗa game da ma'anar wannan aya tace ar-rajulu takunu inda kul mar'a laysa bi mustaksir minha wato ita wannan aya tana bayani game da mutumin da ke da mata laysa bi mustaksir minha sai dai baya son ta sosai kamar akwai wasu abubuwa dai wanda dai kwata-kwata ya din shabar da baya da ita yuridu an yufariqaha yana nihin ya rabu da ita fata kudu ita matar sai ta fada masa ta ce aj'aluka min sha'ani fi hilli wato na maida ka a cikin halacci game da lamari na ma'ana na yafe maka an gane ko ma'ana duk wani abu wanda yake na haƙƙi na na yafe maka ma'ana abu kaza na yafe maka kamar misali abin da ya shafi rabon kwana ta ce masa shikenan na yafe maka abinda kake da bukata ta ka zo, amma maganar kwana na in kana so a cikin matanka je ka dakin wanda kake so. In su biyu ne tace na ba wacce ƴar uwata na ba ta kwana na, kai na yafi maka. Ko kuma tace ta baka kwana, sadi kai ne kake da mace hudu. Daya daga cikin su sai tace ta yafi maka rabon kwananta, ta baka. Kenan anan ran kwananta in yazo kai zaka zabi dakin da zaka je. Amma in ta ayyana cewa ta ba wanci daga cikin ƴan uwanta, to wannan kuma yake banta da ita bai halatta ka je dakin wata. Ko kuma tace ci da sha da kake bani na yafi maka, bari na dau nauyin kaina, ni dai in zauna da kai, ni dai abinda nake bukata na zauna da kai. Ko kuma gida da kake biya na haya na yafi maka, ni na ringa biya na kama gida. Ko tubabi da kake min na yafi maka, wanda duka wannan abubuwa ne tace ta yafi maka, ita ta ringa makanta, ita dai kawai iya abinda take so shine zama da kai. Shine Aisha tace fa nazalat hadhihi al-ayatu fi zalik, wato wannan aya sai ta sauka game da haka. An gane ko? Fa nazalat hadhihi al-aya, wato wannan aya sai ta sauka. Shi ba asali akwai mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce Sauda bintu Zam'a. Allah ya kara mata yadda lokacin da ta fahimci cewa a yanzu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai cika son ta ba kamar yanda yake son ta a da. Tana gani cewa dai yana son dai ya rabu da ita. A lokacin nan sai ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullahi, iya abinda nake so da kai, kwana na na ba matarka Aisha. Sai da ta diba matar da manzon Allah ya huso ya fi kauna daga cikin matan shi gaba daya, sai ta yi kyautar kwanan daga Aisha, Allah ya kara mata yadda. Wanda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin matan shi gaba daya ya fi kaunar Aisha, in sun tashi yi masa kyauta ma ba sa masa, sai a ran kwanan Aisha domin ya kasance nurun ala nur. Sai a ran kwanan Aisha suke aika masa kyauta. To dan haka ita wannan Sauda bintu Zam'a a iya hankalin da Allah ya mata da sun kayan nesa, da ta tashi yin kyauta da kwananta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ta ce ta ba matar shi Aisha ta hada da nata. Tace ya Rasulullahi, ni iya abinda nake bukata, ka yi hakuri ka ci gaba da zama da ni domin na kasance daga cikin matanka wanda Allah ya tanada maka aljanna a gobe kiyama. Manzon Allah ya yarda ya amince ya ci gaba da zama da ita a matsayin matar shi har ya bar duniya. Kuma cewa ita da mun bata kula ba, ne yazo gunta ta riga ta yi kyautar kwananta ga Aisha. To shine wannan wato malam yana nuna mana cewa kenan duk wanda ya zalunci wani, in dai ya nemi cewa ya yafe masa, in ya ce ya yafe masa, to ba maganar ya ce ya dawo. Wanda wannan hadisi da malam ya zo da shi, ana maganar haƙƙin da zai zo nan gaba, ba haƙƙin da ya riga ya wuce. Haƙƙin da ya riga ya wuce, in ka ce ka yafe ma mutum, kaga ai ba maganar ka dawo ka ce ba ka yafe ba. To wannan ana maganar haƙƙin da zai zo nan gaba. Wanda mace yau in ta ce ta sauke maka ci da sha, ma'ana ita ta kama kanta, ita dai kawai tana buƙatar zama da kai a matsayin mijinta, ko ta ce rabon kwana na yafe, je ka inda kake so, ni dai ina buƙatar na ci gaba da zama da kai, to wannan haƙƙi ya yafu. Kuma ba maganar daga baya ta dawo ta ce ba ta yafe ba. An gane ko? Ba maganar daga baya ta dawo ta ce ba ta yafe ba. To wannan yana nuna mana ashe duk wanda ya riga ya yafe ma mutum wani haƙƙi da yake kan shi, to ba maganar daga baya ya dawo ya ce bai yafe ba. Shine malam yayi babu yana. Babun idza azina lahu aw ahallahu wa lam yubayyin kam huwa. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أهدي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وتوانم بادي نيوانا كي بياني جمدا شوى إذا أذن له واتو إذن shi wanda yayi zalunci ya ba wanda ya zalunta izinin cewa ya dau haƙƙin sa an gane ko ma'ana ya dau iya haƙƙin sa au ahallahu wato ko kuma wato ya halitta masa ma'ana ya yafi masa wannan haƙƙin nasa walam yubayyin kam huwa amma bai bayyana masa ba iya gurgurdan haƙƙin nasa shin haka kin yayi misali mutum ne ya zalunce ka a dukiyarka amma bai bayyana maka ba gwalgwadon iya zaluncin da ya maka sai ya zo ya miƙa maka dukiya sai ya ce ɗauki iya gwalgwadon abin da yake haƙƙinka amma bai bayyana maka ba aw ahallahu ko kuma ya nuna cewa ya yafe masa amma bai bayyana masa ba gwalgwadon iya abin da ya yafe masa daga cikin iya zaluncin da ya masa shine malam yace walam yubayyin kam huwa bai bayyana masa ba gwalgwadon iya wato zalin yafiyar da ya masa nawa ne menene ya yafe masa daga cikin abin ko kuma bai bayyana masa ba gwalgwadon iya abin da yake haƙƙin nashi kamar yadda muka yi bayani a farko kenan ka zalunci mutum a dukiyar shi sai ka zo ka miƙa masa dukiya ka ce kai dau haƙƙin shi kuma ba tare da ka bayyana masa gwalgwadon iya abin da ya zalunta shin haka kin yana yiwuwa ko bai yiwuwa in aka yi yayi ko bai yi shine malam yi baba to shine anan malam ya zo da hadisin Sa'd ibn Sa'd as-Sa'idi Allah ya karra masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin wato an zo masa wato da wani abin sha idan aka ce sharab shine abin sha sawa'an ruwa ne ko madara ne ko kunu ne ko menene shine yace utiya bi sharabin wato an zo masa da wani abin sha fa shariba minhu manzon Allah ya kafa kai ya sha wa an yaminihi gulamu wato da ya gama a damarsa akwai wani yaro karami idan aka ce gulam wato shine yaro kenan kafin ya balaga dan matashi kenan wa an yasarihi al-ashiyaq a hagunkinsa kuma akwai dattawa domin sai ya ce faqala lil gulam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa wato ga yaron manzo Allah ya ce masa a ta'azanu li an udiya haula shin ko zaka iya bani izini na ba waɗannan dattawan su sha kafin ka sha faqala lil gulam yaron sai ya ce la wallahi rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni ya rasulullah ya manzon Allah la anan za'ida ce da ta akidil qas domin karfafa rantsuwa shine kamar la uqsimu bi hadhal balad ma'ana ai uqsimu bi hadhal balad shine salo ne na laraba suke cewa la wallahi bala wallahi an gane ko shine yace la wallahi rantsuwa nake da ubangiji na ya rasulullah ya manzon Allah la usiru yace wallahi bazan fifita ahadan dide da mutum daya bi nasibi ninka game da rabona game da kai da rabona game da kai abinda ka shaka raga ya rasulullah indai haƙina ne yace wallahi bazan yarraba in fifita wani koma wane ne in bashi saboda ni ma albarkan nake nema qala wato sani yake cewa fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aza masa gidauniyar a hannun bayan da zai wannan yaro kuwa shine Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda domin yana yaro karami har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya Abdullahi dan Abbas bai balaga ba yana yaron shi dan karami to shine suna zauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Abdullahi dan Abbas yana damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hagungin sa kuma ga dattawa a cikin su akwai su Abubakar Allah ya kara masa yadda da sauransu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa kai ya sha wannan abin sha da aka zo masa wanda a shar'ance idan aka kawo abin sha idan mutum ya sha to wanda yake damar shi shine zai ba kamar yanzu misali an kawo abin sha kasha a damar ka ga ya danka ne a hagunkin ka mahaifinka ne to bai halatta ka meka ma mahaifinka wannan danka wanda yake hagunkin ka shi zaka meka sai dai in kana so ka ba mahaifin naka ka nemi izinin dan naka in ya ba da izinin ka ba mahaifin naka sannan ka ba shi amma dan naka wanda yake damar ka shi yake da hakkin ka ba shi to shine anan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ya gama sai yake neman izinin Abdullahi dan Abbas yace a ta azan li an udiya haula yace yaro ko zaka iya ban izinin na ba waɗannan wannan yana nuna mana tsantsar adalci da musulunci an gane kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi musulunci addini ne wanda yake karantar da mu'mina duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa manzo Allah yace masa a ta'azzamu li shin zaka iya ban izini an wudiya haula wato na ba waɗannan kaga kasancewar anan yaro shi ba dan shi aka kawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo ma abin shi ne haƙƙin shi kenan karka ce haƙƙin ka ne sai wanda kaga dama zaka ba in dai badawa zaka yi to wanda yake damar ka shine zaka ba a farko in dai abin sha ne ka sha kenan wanda yake dama shine za a ba haka aka kawo abin sha wani lokaci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a damar sa akwai wani balaraban kauye a hagungin sa ga Abubakar Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama sha manzo Allah sai ya mika ma wannan ba kauye manzo Allah sai yake cewa al-yaminu fal-yamin hau kama qala farko wanda yake na dama shi ake ba sannan na dama sannan wanda yake dama har ya zabe to shine anan yaron sai yake cewa la usiru bi nasibi minka ahad yace wallahi bazan fifita wani wato game da rabona daga kai ma'ana bazan yarda bane ba wani saboda sauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saura ne wanda yake ma abucin albarka kenan kafin abun ya huce kenan shi ya fara sha sannan ya ba wani kaga anan ahadan na kira ce fi siyakin nafi ko da mahaifinsa ne al-Abbas ibn Abdul Muttalib ba zai dauka ba ya bashi yaya za a yi shine sai ya ce fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yadihi manzo Allah sai ya aza masa gidauniyar a hannun shi yace masa karbi to malam ya zo da wannan hadisi dan ya nuna mana cewa inda a ce yaron ya ba da izini a ba dattawan su sha kaga wannan ya halatta an gane ko tare da cewa shi yaron ai kaga ya jahilci gwargwadon iya abinda su dattawan za su sha kuma shi ma ya jahilci gwargwadon menene haƙƙin shi ya san gwargwadon da za su sha kaga anan haƙƙin shi ne na shi ya sha amma anan inda ya ba da izinin cewa a ba dattawan to an san gwargwadon iya abinda su dattawan za su sha suna iya shin yi abinda ya rage gaba daya to dan haka anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa in har shi wanda yake da haƙƙi an gane ko ya ba wanda ake akwai haƙƙi akan su kenan ya ba da izini ba tare da ya bayyana gurgurdan haƙƙin wannan ya halatta ka ba shi izinin cewa ya dau iya haƙƙin shi ba tare da ka bayyana masa gurgurdan haƙƙin ya halatta ko kuma wato yace ya yafi maka ba tare da ya bayyana maka gurgurdan abin da ya yafi maka wannan ya halatta shine malam kenan yayi babu wanda yake na musamman nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta askarin rukawa to wuri.